الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك صلوة أيوه 21 وصن ذو القعدة dubu da 1447 hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, da kuma daidai da 9 ga watan na 5 2025 2026 za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba. A karatun mu na karshe mun tsaya a aya ta 29 a cikin suratul Tauba. يوم إن شاء الله تعالى ذا مساجد آيات 30 إن فضل الله سبحانه وتعالى وطالت اليهود وزير نبن الله وطالت النصارى المسيح ابن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود زير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
نعم، الله سبحانه وتعالى أنا سمعنا وقالت اليهود Uzair ibn Allah. Yahudawa sun ce Uzair dan Allah ne. Waqalat an-Nasara su kuma an-Nasara kiristoci su kuma sun ce Al-Masih ibn Allah. Al-Masihu wa Nabi Isa dan Allah ne. Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim. Wannan duk maganganun da suke yi Allah ce maganganu ne da bakunan su kawai. Zalika qauluhum bi afwahihim. Wannan maganganu ne da bakunan su. Yace yuzahiuna qawlan allazina kafaru min qabl, suna koyi kafiran da suka gabace su. Qatalahum Allah, Allah ya tsine musu. Anna yufakun, ta yaya ne ake kautar da su? Wato wasu ne daga cikin Yahudawa suka ce Uzair da Allah ne, ba dukan Yahudawa ne suka yi wannan magana. Ina ba ta magana da aka ce wa qalat yahud kama kada mu dauka Yahudawa ga baki daya, wannan shine akidan su. A'a, wani bangare daga cikin su ne suka taba wannan magana a zamanin da. Malamai sun kawo tarihi labarai daban-daban akan shi wannan Uzairu. Da farko malamai sun yi sabani shin Uzairu annabi ne shi ko kuma ba annabi ba. Da yawa daga cikin malamai suka ce akan cewa shi ba annabi bane, shi wani malami ne daga cikin Yahudawa cikin Bani Isra'il. Ina ba ta magana, malami ne wanda ya fito daga gidansa yana neman ilimin littafin At-Taura, littafin Annabi Musa, kuma Allah ya bashi ilimin har ya haddace ta. Ina fata magana, ya haddace littafin At-Taura. To akwai lokacin da sarakunan da suka gabata sun sakakkashe Yahudawa saboda sabon Allah da suka yi, sai Allah subhanahu wataala ya ba wasu sarakuna da wasu kabilorin jaya kansu, na haka an kakkashe su an tarwatsa su daga garuruwansu. A lokacin an dauke sun rasa littafin At-Taura kwata-kwata, ya zama su ba su santa kuma ba. Amma kuma wasu daga cikin malamansu sun binne ta don kokarin kiyaye littafin, sai suka binne ta a cikin kasa. Don haka sai suka waye gari ba su san komai ba cikin At-Taura kuma ba. Ba wanda ya san komai game da littafin At-Taura sai wannan Uzairu ne. Shi ya yi ta karantar da su har ya zo ya sake rubuta littafin at-taura kuma daga abunda ya haddace to ana nan suka zo suka tinki wannan littafin at-taura da malaman su nada suka binne a kafa sai suka gan cewa daidai abunda Uzair ya rubuta ko kuma abunda yake karantar da su yayi daidai da abunda yake cikin wannan littafin ina ba tambaye sai suka ce ai ba yanda zai Uzair ya samu wannan ilimin sai dai ya zama to dan Allah ne sai sa Allah ya ba shi wannan ina ba tambaye wannan to haka ne suka bayi gari waɗannan daga cikin su suka dinga cewa Uzair da Allah ne na'am su kuma nasara da mamutan su sun ce almasihu dan Allah ne su kuma shubuhan su shine menene kasancewa Annabi Isa an aife shi ba uba wannan shi yasa suka ce dan Allah ne to Allah ce duk waɗannan maganganu ne da bakunan su zalika qawluhu bi afwahihim magana ne da bakunan su kawai yutahiuna qala alladhina kafaru min qabl suna koyoyin maganganu wato waɗanda suka kafirta a da suna da yawa waɗanda suka kafirta da sun jinginawa Allah subhanahu wataala wato da musiya mutane sun kirkire kuma ka suna bauta masa sai su ce kuma dan Allah ne ko kuma larabawa da suka dinga bauta suka dinga cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata da sauransu saboda haka Allah ya ce duk wannan koyoyin kafiran da ne suke sai Allah ya qatalahum Allah Allah ya tine musu a bisa ga wannan wato babban kariya da kazabi da suka jingina wa Allah subhanahu wataala Allah ya ce anna yufakun sai yaya ne suke kautar da su sai yaya suka bar malaman su suke kautar da su daga kan hanyar gaskiya abinda zamu tsaya nan shine gului wuce iyaka wajen girmama bayin Allah shi yana daga cikin abubuwan da suka jawo mutane suka fada a cikin shirka ina fata mun gane wannan shine wuce iyaka ne wajen girmama bayin Allah Uzairu babu shakka bawan Allah ne Annabi Isa babu shakka bawan Allah ne ina fata mun gane kasancewa Allah ya ba Uzairu ilimi ya haddace a taura abun a yaba masa ne abun a girmama shi ne amma bai kamata a wuce iyaka wajen girmama shi ba kasancewa Allah subhanahu wataala ya kaddara an haji Annabi Isa ba tare da uba ba wannan matsayi ne da girmamawa gare shi amma kuma haka bai kamata ya sa a wuce iyaka wajen girmama shi ba idan za mu girmama Annabi Isa saboda an aife shi ba uba to Annabi Adam fa shi kuma ba uba ba uwa ko ba haka bane amma kuma ba haka bai sa mutane su ce Annabi Adam dan Allah ne shi ba ko ba haka bane nana Hawwa mata Annabi Adam ita kuma fa za mu yi ta da uba tunda daga Annabi Adam aka haife aka cire ta to amma kuma ba ta da uwa haka kuma bai sa a jingina ta a ce yar Allah ce saboda haka bai kamata a wuce iyaka wajen girmama bayin Allah wa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tukuruni kama atrakin nasara almasih inma ana abd faqulu abdullah wa rasulu yace kada ku yebe ni ku wuce iyaka wajen yebona kamar da nasara suka wuce iyaka wajen yebo almasih annabi Isa yace ni ba kowa bane a face bawan Allah saboda haka ku ce bawan Allah da manzon sa ina fata ma duk abinda zaka ambata game da manzon Allah ba za ka iya girmama shi ko ka sifanta shi sama da ka sifanta shi da bawan Allah ba ina fata mun gane sai sa malamu suka ce da Allah subhanahu wataala ya ambaci wato daya daga cikin mujizo da yayi wannan Muhammad wato shine Isra wal Mi'raj ko haka bane ai wannan ba karamin mujiza bane a ce mutum ya tashi daga nan duniya ya haura sama har ya je ganawa da Allah subhanahu wataala ya je dawo ai wannan ba wanda ya samu wannan amma kuma da Allah ya tashi ambata wannan kisan ne yace ce subhanallazi asra bi 'abdi Allah ya kira shi bawa ko ba kuma ne dan kada wannan abun da ya samu mu wuce gona da mu ce shi ma ya zama Allah ko kuma shi ma wani abu na Allah duk da haka Allah ce bawa ne shi subhanallazi asra bi 'abdi saboda haka bai kamata mu wuce iyaka wajen girmama bayan Allah ba abun da yasa da yawa daga cikin yan bidiya suka fada a cikin shirka shine wannan matsalan girmama shehune girmama salihai har a wuce iyaka har a fara kwatanta su da Allah subhanahu wataala to Allah yace yin haka yana jawo tsinuwa daga Allah sai sai yace qatalahumullah ina fata mun gane Allah ya tine maka bisa ga wannan magana saboda me na farko dai maganganu ne wanda babu hujja akan su sai sai yace zalika qawluhu bi afwahihim magana ne na fatan baki kawai amma babu wani dalili akan haka ina ba zan gane saboda haka duk wanda yazo yana fadin maganganu wanda ba su da hujja yana yi wa Allah subhanahu wataala irin wannan karyan Allah yake qatalahumullah Allah ya tine mu ta haka mutum ya wuce gona da irin wajen yaban salihan baye zai iya jawo mutum kinuwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta anna yu mafud taya yani ake kautar da su daga gaskiya ga gaskiya ne ga gaskiya nan fili a bayane amma kuma sai ka rasa ya ya mutane suke tunani so da yawa idan kana sauraron wato abubuwa da ake ambata abubuwa da yan bid'a suke ambata akan shahunan su abun ma in ka saurara sai ka fanta da dariya ko ba ga wani kai kanka kuma su ga mutum mutane suna kabbara sai ka dinka ma wato wai kai haka yi kokolon kai zama haka ya 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 ba za ka iya gane cewa wannan mun kawai wasa da hankali bane akwai wani yana nan na da yanzu motsan zuran shi ba yana nan ana yawan sa bidiyon sa a Facebook wani siriri haka wani malamin super ne haka yana yawan kawo ko dan boti ne shi ko dai ina ne shi motsan shi ba wallahi eh wani mai rawani haka wani wani mula do dai ina ne shi rawani da jani kuna sarara abuwa sa kwa wallahi duk zan da sarara abu wato yan comedy ma sun mai da tabun abu wato a social media wallahi sai ce maka shehu kaza duk ta kuda yana sallake kasa zuwa kasa kai mala yabo da dare wallahi sai ce maka daga gari kaza zuwa gari kaza ana magana kilometer 2000 kaza ne amma shehu kaza da ta kuda ya ya jawri sai ya kuma zuwa ga ana kafara sai ya Allah ki anna yu ba ku sai ga babu da ranga ba ana kafara sai na wannan wallahi dalai yan kuma di masu mai da shi amma abu wasa wallahi sai ya fadin magana sai kanka ka rasa wai ya haka mutane su su ga dalai wannan shi ta Allah ce anna yu fa sai ya ne ake kauta da su daga gaskiya so amma haka mutane suka koma eh saboda haka ya kamata a kiyaye wannan maluma wallahi sai sa Allah yace ittakhadhu ahbarahum yace sun dauki wato maluman su wa rubbanahum da kuma masu ibadar su arbaban min dillah sun dauke su a matsayin iyayen gidi bayan Allah wal masih ibn maryam haka nan shi ma almasih ibn maryam sun dauke shi a matsayin ubangiji bayan Allah Allah ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ala hali ba umurce su da komai ba a fata su bauta wa abun bauta guda daya la ilaha illa hu babu abun bauta da yake sai shi yace subhanahu amma yushrikun ya wato sarki ya tabbata gare shi daga abin da suke hada shi shirka da shi saboda haka wannan shine abin da ya faru sun dauki maluman su ne da masu ibadan su a matsayin iyayen gidi bayan Allah subhanahu wataala sai zama to su ne suke fatar da su na'am su ne suke fatar da su kuna nuna musu abin da ba gaskiya bane a matsayin gaskiya suna halasta musu abin da Allah ya haramta kuma su bi su suna haramta musu abin da Allah ya halasta kuma su bi su to wannan shine yanda suka zama so sun dauke su a matsayin ubangiji sai sa a cikin hadisin hadibun bayna hatim da ya zuru manzo sallallahu alaihi wasallam da manzo ya karanta wannan aya ayoyi a gaban sa sai ce to ai wannan ba su kasance sun dauki malumin su a matsayin ubangiji ba sai manzo ya ce ba sun kasance suna halasta abinda Allah ya haramta kuma su bi su da su bi su ba yace ke ba sun kasance suna haramta abinda Allah ya halasta kuma mutane su bi su ba yace to fatilka ibadatu wannan abin da suke yi shine bautan su ina ba ta mun saboda haka alhalal wal haram hukunci ne na Allah subhanahu wataala na'am ba wanda yake da hiko ya halasta wani abu ko ya haramta wani abu sai Allah subhanahu wataala halal shi ne Allah ya halasta haram shi ne Allah ya haramta na'am da haka duk sanda kowa ya ci komai girman sa komai ilimin sa in ya zo ya halasta abu da yake haram bai kamata mu bi shi ba sai haka kuma in ya haramta abu da yake halal bai kamata mu bi shi ba na'am sai ne ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim allati suna so su kashe hasken Allah da bakunan su wa yaqba Allahu illa an yutimma nuru kuma Allah ba zai kyale ba sai ya cika hasken sa walau karel kafirun ko da kafirai ba sa son haka yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda shine wato Allah shine wanda ya aiki manzon sa da shari'a wa dinin haq da kuma addinin gaskiya liyuzhirahu ala din dubi ya dora shi akan addinai gabaki da liyuzhirahu ala din kulli don ya tsora shi akan addini gaba daya walau karyal mushrikun ko da mushrikai ba su son haka na'am dan haka kafirai da mushrikai suna so su kashe hasken addinin Allah da bakunan su shi yasa suke yi wa addinin musulunci kariya suna zargin addinin musulunci da abubuwa daban-daban wanda addinin musulunci ya barranta daga wannan abubuwa ina ba ta mun gane dan ne dan dai su sa mutane su kyamace addinin musulunci ina ba ta mun gane sai su dinga fadin abubuwan da ba su da ilimin su suka bi a ce addinin musulunci ya danne wa mata haƙƙinsu, addinin musulunci ya hana mata gado, addinin musulunci ya zalunci mata, addinin musulunci ya yi kaza, addinin musulunci ya yi kaza, addinin musulunci ya ce a yanke hannun mutum, ya za a yanke hannun mutum a wannan zamanin, addinin musulunci ya ce a jefi mutum a kashe shi, ya za a yi haka wannan zamanin, za ki ta faɗin abubuwa iri. Addinin musulunci ya ce a arar da yara kanana suna karami ba su balaga ba, addinin musulunci ya ce kaza, sai su dinga faɗin abubuwa dan dai su wato su sa mutane su kyamaci addinin musulunci. Amma kuma duk da wannan abun da suke yi, addinin musulunci tara yaduwa yake, kullum mutane suna musulunta, kullum ana samun jama'a da yawa suna shiga addinin musulunci, suna gane gaskiya shiga addinin musulunci. To shi yasa Allah ya ce Allah ba zai kyale ba, Allah ba zai yarda ba sai ya cika hasinsa, addinin musulunci sai ya shiga ko'ina. A cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yace la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wan-nahar, yace wannan lamari na wannan addinin musulunci da lalle na ranta da Allah za ta isa duk inda dare da rana suka isa. Eh yace wala yatruku Allah baita mudar wala wabar illa adkhalahu hadha ad-din, Allah ba zai bar wani gidan laka ko gidan auduga ba a face Allah ya shigar da wannan addinin ciki. Manzon ka ta abin da yake nuna gidan laka ko gidan auduga, shi ma'ana ko ne kauye ko birni sai Allah ya shigar da wannan addinin ciki. Yace bi'izz azizan wa bi dhill dalilan, yace izzan yu'izzu Allahu bihi al-islam wa dhullan yudhillu bihi al-kufr, yace da daukaka mai daukaka da kuma kaskanci mai kaskanci, yace daukaka da Allah zai daukaka addinin musulunci da shi da kuma kaskanci wanda Allah zai kaskantar da kafirci da shi. Da haka ko mutum ya zo ko mutum ya ki, sai Allah ya shigar da wannan addinin musulunci ko'ina, ba wanda ya tsaya hana. Allah da kansa shi ya dauki nauyin kare addinin musulunci, shi ya dauki nauyin kare Al-Qur'ani, shi yasa duk kokarin da aka yi don a tusa wasu ayoyi cikin Al-Qur'ani abun bai yiwu ba. An yi wannan kokarin sau da yawa, sai ka ji an buga wani sabon Al-Qur'ani, an shafe wasu ayoyi, an shigar da wasu ayoyi, mutane ana bugawa nan da nan abun karyan yake bayyana duniya. To amma su lissafin su sau nawa aka kace za zuwa ji, kuma haka suke yawo da shi suna karanta shi a cikin tsokinan su. Don haka ba wanda ya isa ya kashe hasken addini musulmi. Na'am. Sallati.
Ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al-ahbari war-rubbani la ya'kuluna amwala an-nasi bil-batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يطمى عليها في النار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما قلبتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
نعم تقدم سالة يا الذين آمنوا يا قول لفكر إيمان إن كثيرا من الأحبار التي لن يدعوا لقدتكم معلمين يهودا والرهبان وكما ما سوء إبادة نصارى لا يأكلون أموال الناس لن يسنع تشين دوك يموتاني للباطل تهنيا كريا. Na'am suna cin dukiyar mutane ta hanyar karya wa yasudduna an sabilillah, kuma suna toshe hanyar Allah, suna hana mutane bin hanyar Allah. Wallazina yaknizuna zahaba wal fidda, kuma wadanda suke koye wato zinari da kuma azarfa, wala yunfikunaha fi sabilillah, kuma ba su ciyar da su a hanyar Allah. Allah ce fabashshirhum bi'adabin alim, irin wannan mutane kai musu albishiri da azaba mai radadi. Na'am anan Allah subhanahu wataala yana bamu labarin abinda wato maluman waɗannan addinai suke aikatawa da maluman Yahudawa da kuma masu ibada ko kuma manyan maluman na Nasara. Allah ce suna cin dukiyar mutane ta hanyar karya. Na'am suna cin dukiyar mutane ta hanyar karya saboda mai muta da farko dai sun farlata ma mutanen su biyan wani haraji daga duk abinda suke samu na dukiya. kuma suna biya yanzu akwai litoci akwai abin da ake kira tai wanda inda kana aiki duk abin da kake samu sai ka cire wani kaso ka kai musu kuma suna musu biyayya kowane banasare wanda yake aiki akwai kaso na musamman da yake kaiwa Allah na percentage na ake yanka musu gurgurdon mazai ga gurgurdon duk yanda kake samu abinda za a yanka maka kuma suna kaiwa na tax ake kai da turanci haraji ne haraji kuma suna kaiwa shi yasa idan suka zo za su gina coci ko za su yi wani abu za ka yi mamaki cikin kankanin lokaci an gina katafaren coci shi ne kamar guda a kogunan ajiya ta ba alayi za ka yi mamaki amma mun kasa fita bilila za ka gina matsalar ina ganin ba inda aka fara a idonka to idan jikoki ka suna da rago kila a zamanin da za a kammala matsalar kwarekwa kila Allah ta laye abin da zai wallahi sai ka shekara da shekaru na nanayi Allah ya rayu haka suke Allah za ka yi mamaki so wannan haka abin yake to Allah ce wannan abin da suke yi harami ne suke karba hannun mutanen su sa'annan kuma wani hanya kuma da suke ci mutane hanyar kudin mutanen su ta hanyar kariya shi ne masu fatawa na kariya su halasta masu abin da suke so su ji don su ba da kudi musamman malaman yahudawa sun kasance suna wa mutanen su manyan mutanen su irin wannan abu ina fata mun gane to wannan duk mai yin wannan to yana cin haramu wannan abun kamar wasa ya shiga cikin addinin musulunci yanzu akwai malaman addinin musulunci wanda su ma haka suke suna ba da fatawoyi ga manyan mutane gurgurda abin da suke so su ji don su samu kudi kuma ana haka ina fata mun gane don a dinga kai su umara kullum ko kuma ana biya musu bukatunsu yau da gobe da sauransu ana ba su dukiya to saboda wannan dukiya da suke samu ba za su yi fadawa manyan mutane ko masu kudi gaskiya ba ina fata mun gane sai su yi musu fatawa gurgurdan son zuciyarsu don da su ci gaba da zamu wannan kudi to duk wanda yake irin wannan abu to gaskiya ya fara karkashin wannan aya Allah ya kiyaye mu daga irin wannan abu Allah yake suna yin wannan abun wa yasuduna an sabila kuma suna tose wato hanyar Allah suna hana mutane bin hanyarsa sai Allah ya zo kan wani magana mai matukar muhimmanci game da waɗanda ba su ciyar da dukiyarsu fi sabila musamman waɗanda ba su ba da zakka Allah ya ce wallazina yaktinizuna az-zahaba wal fidda waɗanda suke taskace suke boye wato zinari da azarfa wala yunfikuna fi sabila ba su ciyar da ita a hanyar Allah Allah ya ce fabashiruhum bi azabin alim Allah ya ce kai musu albishiri da azaba mai radadi malamai jumhur malamai tafi akan cewa abinda wannan ayar take nufi tana magana ne akan wato waɗanda ba su ba da zakkar dukiyarsu ina fata mun gane wannan shine abinda jumhur malamai suka fassara wannan aya da ita akwai wasu fassarori daban amma dai wannan magana shine yafi inganci wallahi ta'ala alam na'am saboda haka waɗanda suke da dukiya ba su ciyar da ita fi sabilillah Allah ce a yi masa albishir da azaba ne radadi Allah ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannam a ranan da wato za a narkar da waɗannan zinarin da azarfa da suka tara fi nari jahannam za a narkar da su a cikin jahannama yace fa tuqwa biha jibahuhum sai a yi masu lalas da shi a manne masu a jibahuhum wato a goshina su a fuskokin su wa junubuhum a kuibin su a sasan a sasanin jikin su wa yace wa zuhuruhum da kuma a bayan su ana manne masu ana masu lalas da shi da wannan dukiyar nasu bayan an narkar da ita sai kuma ana za dinga ce masu haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abinda kuka taskace ga kawunan ku fazuku ma kuntum shakinizu da haka ku dandani ku dandane abin da kuka kasance kuna taskacewa na saboda haka wajibi ne idan mutum na da zinari ko azarfa ya bada zakanta ina fata mun gane ana biyan ana bada zakan zinari ne idan ya kai nisabi idan ya kai nisabi nisabin zinari shine dinari 20 ina fatan gane idan ya kai dinari 20 to za a bada zakka za a bada rubu dinar za a bada rubu dinar na mana ka kire daya ka raba shi gida hudu sai ka bada idan kuma azurfa ne misabinta wato dirham kenan shine dirhami wato 200 dirham 200 shi kuma rubu dirham rubu dinar rubu dai sa shine wato dirhami guda 5 na'am idan dinari ne yanzu babu kudin dinari da azurfa kuma dan haka wannan hukuncin ya shiga cikin wato kudi da ake amfani da shi a wannan zamani dan haka idan mutum na da kudi wanda gurgurdan su ya kai misali malamai suna kiyasta misali yanzu a wannan zamani misali abinda aka fitar a ranar juma da ya wuce wannan juma jiya kenan ba yanzu idan aka kirga misali na naira bisa ga zinari aka amfani da gold ya kai miliyan 17 17,479,600 wannan shine wato misali dan haka duk wanda ya mallaki wannan kudin miliyan 17,479,600 indai ka mallaki kudi da ya kai wannan adadin kuma shekara ta zagaya akan ta to dole ka bada zakka zakar da zaka bada shine ka raba wannan kudin ka gida 40 in ka bada shi ka raba shi gida 40 sai ka cire daya ka bada zakka kaga abinda zaka bada bai kai komai ba ko ba ka bane zaka ce kana da miliyan 17 ka raba shi gida 40 nawa ne zaka bada kaga bai kai komai ba ina ba samu gari kaga wannan shine wato wannan shine misali da gold ina ba samu gari malam sai sabani a wannan zamanin yanzu idan zamu lissafa nisabi mu yi amfani da gold ne ko kuma mu yi amfani da azurfa ina ba dan gane idan muka ci zamu yi amfani da gold to wannan shine nisabi miliyan 17 to amma idan muka ce zamu yi amfani da wato azurfa to za a gan cewa nisabin bai kai haka ba ina ba dan gane nisabin bai kai haka ba idan misali zamu lissafi ne da azurfa abinda zai zama to nisabi a kirgin da aka yi na kwanan nan na babban namiji abinda za a bada ba yawa na yake ne wajen miliyan 2 da wani abu ne kawai ne kama yawa ga sinan a gani a naira miliyan 2 ne da 40,000 yana fata muka wannan lissafi ne da aka yi wato a ranar 15 ga watan na hudu 15 of April aga miliyan 2 da miliyan 2 da 40,000 shine lissafi inda za mu yi amfani da azurfa amma da za mu yi lissafi ne da zinari da gold to lissafi shine miliyan 17 ina ba ta mugari to malamai sun yi sabani daga cikin malamai akwai wanda suke gani cewa azurfa ba ta da kima kuma yanzu a wannan zamani dan haka bai kamata a yi lissafi da azurfa ba saboda ba ta da kima kuma kimanta ta fadi gaba da a kasuwan duniya amma kagan zinari yana da kima har yanzu saboda haka in za a lissafa lissafi sai a dinga amfani da zinari ina fata mun gani to wasu malamai suna gani a'a ya kamata a duba ne menene zai fi zama maslaha ga talakawa idan muka ce za mu duba menene zai fi zama maslaha da talakawa kagan azurfa ya kamata amfani da shi saboda idan muka lissafa nisabi da zinari to da yawa daga mutane za su fita daga cikin masu bada zakka ko ba ga wani yanzu anan ban sani ba dai akwai ne malakin miliyan 17 anan yanzu ko ba ga wani to amma idan muka ce za mu lissafa nisabi da miliyan 2 kaga da yawa za su shiga ko ba ga wani malam ma zai shiga ko ba ga wani za ka mutane da yawa za su bada zakka saboda wasu malamai suke gani ya kamata ai lissafi ne da wato azurfa dan haka zai zama to misali ba shi da yawa miliyan 2 ne kawai kaga duk wanda ya mallaki miliyan 2 sai a ce ka bada zakka wallahi ta'ala alam amma dai da yawa daga cikin malaman mu anan da kuma committee na sarakin musulmi abinda sun suke amfani da shi shine zinari dan haka misali a wurin shine miliyan 17 to anan kuma za mu zo kan maganan gulagulai na mata ina ba ta mu gane tunda mun ce akwai zakka a cikin zinari to gwalagwalan mata su kuma mai hukuncin su malamai sun sabani mai yawa akan gwalagwalan mata amma asali idan mutum na da gold asalin raw gold to ya kamata idan nauyinsa ya kai wato gram 85 85 gram shine nisabi, idan nauyin ta ya kai 85 to shine akwai zaka, inda ya kai ba to bai kai nisabi ba. Ina fata mun gane. Idan kuma azarfa ne, idan nauyin ta ya kai gram 595 gram shine na azarfa. So gulagulan mata malam sai sabani shi su ma sai sun bada zakka kan su ko ba sai sun bada zakka ba. Ina nufin gulagulan mata da suke amfani da shi a matan kayan ado, amma idan mace ta kansa ya go ne ta ajiye ta sa to wannan za ta bada zakka. Amma ina magana gulagulan da suka ajiye domin amfani da su a matan kayan ado, shi sai sun bada zakka akai ko ba sai sun bada zakka ba. Nan malam sai sabani daga cikin malamai akwai da suke gani ba sai sun bada zakka ba, saboda yanda mutum ba zai bada zakka akan tufafi da yake sawa ko kuma duk wani abu na kayan amfanin sa ba, to haka kuma mata ba su amfani da, ba za su bada zakka akan dinari su ba. Wasu malamai suna ganin cewa tunda dai an farlanta zakka akan dinari to ya shafi wato asalin dinari da kuma dinari da wanda aka maida shi kayan ado. Ta haka idan suna da sarƙoƙi ko awarwaro ko zobe na dinari, in dai suka tattara su nauyin ta ya kai wato gram 85 to ya kamata su bada zakka akai. Ma dangane ne masu yawa kowa da hujjojinsa, amma dai maganan da yafi wato yafi sauki wanda mutum ya kubutar da kansa a gaban Allah shine mata su bada. Wannan lamarin yana da cikin wato abubuwa masu rikitarwa ko ba kuwa ne. Manzon yace innal halal bayyin wannal ahram bayyin wa bainahuma umurun mutashabih ko kuma mustabihat, yake yace faman ittaka shubuhat faqad istabra'a li dini. Saboda haka abinda ya fi masu sauki shi ne su bada. Da haka idan mace tana da zinari gwalagwalai da ya kai nauyin sa ya kai 85 gram 85 da ya kamata, inda 24 karat ne da ya kamata ta bada zakanta. Ina fata yadda za ta bada zakan shi ne ta kai a auna su, inda ya kai to shi kenan sai a kimanta su a kudi nawa ya kama, sai ta raba wannan kudi daya bisa da 40 sai ta fara daya ta bada zakan. Ina fata mun gani. Ina wannan shi. To idan mutum bai bada zakka ba to gobe kiyama, duk dukiyar da ya kai nisabin zakka mutum bai bada zakka ba, to in dai zinari ne ko azarfa ne to za a narkar da shi ne, ana ma mutum lallas da shi a fuskansa a jikinsa a bayansa, kaga wannan azaba ne mai zafi sosai. Na'am, azaba ne mai zafi sosai. A wani hadisi manzo Allah ya ce wa yace ma min sahibu zahab wala fidda, babu wani ma abocin zinari ko kuma azarfa, la yu'addi minha haqqaha, wanda baya bada haƙinsa, baya bada zakka, yace illa idza kana yawmul qiyama afata, idan an zo ranar ta kiyama yace sufi hatlahu safahi min nar, za a masa wani shimfira ne da shi na wuta, yace fa ufmiya alaiha safin nar, sai a narkar da su a cikin wutan jahannama, yace fa yuqwa biha janbuhu, sai a masa lallas da shi a kuibinsa wa wajhu da kuma fikransa wa zahru da kuma bayansa, yace kullama baradat u'ida lahu, duk sanda yayi sanyi sai a sake masa. Yace fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, ayinin da gurgurarsa ya kai shekara 50,000, yace hatta yuqda bina liba, haka na za a yi ta masa har a gama yanke hukunci tsakanin sauran bayi, yace fa yura sabila, a lokacin ne an gama hukunci sa zo a nuna masa hanyarsa, imma ilal janna wa imma ilal nar, ko dai ya shiga aljanna ko kuma ya shiga wuta. A wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Abu Dharr bin Farisa ita wata rana ana tare da manzo Allah, manzo Allah yace wallahi su ne mafiya hasara ranar kiyama, yace manzo Allah na maimaitawa so uku na tambaye shi su waye kake nufi da wannan magana, yace su ne masu dukiya wadanda ba su abada zakanta. Sai ya sake cewa wannan hadisi dogon hadisi ne, yace duk wanda yake da rakuma ko kuma yake da shanu ko kuma yana da kananan dabbobi baya bada zakansu, yace a gobe kiyama sai an tattara masa waɗannan dabbobi za su zo da girmansu da kibansu fiye da yadda suke a duniya, yace za su zo suna tunkure shi da kohonsu, suna tattaka shi da kofatansu, yace duk sanda na ƙarshensu suka wuce sai a sake dawo da su su sake tattaka shi, kuma haka za a yi ta masa a yi ne har a gama hukunci tsakanin bayi, yi ne da gwargwaransa ya kai shekara 50,000. Ina fata mun gani. Duk wannan yana nuna mana illan rashin bada zakka. Ina fata mun gani. Dan haka anan wato abun lura na shirin ana fa magana ne akan waɗanda suka yi kudi ta hanyar halal. Kuma mjona mutum ne wanda yayi kasuwanci ko yayi aiki ya samu kudi na halal amma kuma baya bada zakka, to ga hukuncin da za a masa. Ina kuma wanda ya danne haƙin jama'a, ya tattara dukiyar mutane da ya ba su haƙƙi su ba shi kuma ya zare su kuma su bayan nan duk wannan bayani duk wannan ana magana wanda ya mallake dukiyarsa ne ta hanyar halal to ina kuma wanda ya saci dukiyar jama'a ya danna haƙƙi su ya ki ba su haƙƙi su shi kuma ya zare su to ka gan kenan azaban sa sai ya fi wannan kuma haka bane shi ya fi zalunci dan haka azaban sa sai ya fi wannan dan haka Allah ya raba mu da dukiyar haram wannan shine Allah ya raba mu da dukiyar haram na'am saboda haka wannan shine hukuncin wadanda ba su bada zakka na'am loka yayi to shi kenan zan tsaya nan fada mu abin da muka rada Allah ba mu ladan sa idan muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanakallahu bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am sai mu amsa tambaya gurgura mun da yake waka wa alaikum salam wai mu tambaya na'am mutum bai mene mace take ta kaba na'am a bai kamata ta fita zuwa yin idi ba ina wata magana mace mai saka ba wadatar fita zuwa idi ba don haka maganan sai sabon diki da yi ado ta fita zuwa idi bai taso ba saboda ba za ta ma je idi ba dole ne ta ci gaba da zama a gida ina fata magana har ta gama saka banta na saboda kamata ta zuwa idi wannan shi ko tambaya kuma